This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauraron abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimaitin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan, sai a gyara zama sauraron labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurari, da fatan an tashi lafiya da safiyar yau Lahadi 15 ga watan Satumba. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Jiya Asabar, shugaban hukumar leken asirin kasar Ukraine ya ce ƙara kera bama-bamai masu linzami da Russia ke yi, da kuma ƙara shigo da bindigogin atulare da take yi daga kasar Korea ta Arewa na zama wata babbar matsala ga sojojin Ukraine da ke fagen daga. Shugaban hukumar leken asiri na rundunar sojin Ukraine ta GUR, Kirill Badenov, ya ce taimakon kayan soji da Koriya ta Arewa ke baiwa Rasha shi ne mafi tayar da hankali idan aka kwatanta da sauran nau'ukan taimakon da kawayen Rasha ke bata. Ukraine da Amurka da kuma wasu kasashe da sauran masu lura da al'amura na cewa shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un na taimaka ma Rasha a yaki da Ukraine ta wajen samar da makamai masu linzami da sauran kayan yaki a madadin tallafin tattalin arziki da wasu nau'ukan tallafin soji da yake samu daga Rasha. A halin da ake ciki kuma, Rasha da Ukraine sun yi musayar fursunonin yaki guda 300 kowace jiya Asabar. A wata yarjejeniyar da haɗaɗɗiyar daular Larabawa ta taimaka aka cimma, wanda wannan wani yanayi ne na ba sabon ba na yin agutare tsakanin ɓangarorin da ke yaki, a kuma daidai lokacin da Rasha ke daɗa dannawa a gabashin Ukraine. Yan Rasha da aka saki a wannan musayar su ne aka kama lokacin da Ukraine ta kutsa cikin yankin Kursk a cewar Rasha, a yayin da kuma wasu daga cikin yan Ukraine da aka saki sun kasance a tsare tun lokacin da Rasha ta kwace kamfanin sarrafa karafa na Azovstal a watan Mayu shekara ta 2022. Sojojin Najeriya sun ceto wasu mutane uku da wata kungiya mai tsatsauran ra'ayi ta yi garkuwa da su a jihar Kaduna ta arewa maso yammacin kasar, a cewar rundunar sojin kasar jiya Asabar. Rundunar sojin ta faɗi a wani bayani cewa sojojin sun yi nasarar fin ƙarfin 'yan ta'addar ta yadda suka tilasta musu gudu da barin mutanen da suka yi garkuwa da su. An kashe masu garkuwa da mutanen da dama, baya ga waɗanda aka kama, a cewar rundunar sojin bata bayyana ko masu garkuwar na wace kungiya ba ce. To karfa a sha'afa, ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bayan wajen wata guda kawai da ambaliyar ruwa ta yi mummunar barna a garin Gumi na jihar Zamfara, sai gashi jiya mutane kimanin 35 sun ɓace cikin ruwa bayan an ceto wasu guda 7 da ƙyar a wani hatsarin jirgin ruwa a garin Gumi ɗin. Ga wakilin sashen Hausa a shiyar Zamfara, Abdulrazzaq Bello Kaura, da ƙarin bayani.
Da zuwa yanzu akalla mutane 35 ne ake nema cikin ruwan garin Gumi, har yanzu ba a gansu ba, bayan da aka samu wani hatsari na taho mugama tsakanin kwale-kwale guda biyu a mashayar tsohuwar kasuwa da ke cikin garin. A cewar Bello Abubakar, mataimakin shugaban masu gudanar da sana'ar tukin kwale-kwale a jihar Zamfara,
fiye da mutum 30 a cikin jirgin. To shi ne jirgin ya nemi mutane a rage, wanda yake yana taya kana, wasu suna kiran sai dai Allah ya kiyaye. Yana taya ka yake sai ya tare jirgin kawai sai jirgin ya nace.
Yace yanzu dai an samu nasarar ceto mutane 7 ne kawai. Shi kuwa Murtala Sa'idu, wanda ya tsallake rijiya da baya, ya bayyana yadda lamarin ya faru da su.
Ana cikin da mutane sai da rijiya da dama jirgin ne a sha masa yayi. Ya kai mutane ya dawo, sai ya tuni ya kawo da namu, sai ya nake, sai wancan ya tsingirwa, sai shi ma namu ya tsingirwa. Sai gaba da jikin kalu kalu kai kata.
Kwamishinan 'yan sandan jihar Zamfara, CP Shehu Muhammad Dalidani, wanda ya tabbatar da faruwar lamarin, ya ce yanzu haka ƴan sanda da sauran jami'an tsaro da suka hada da askarawa da ƴan banga da dai sauransu suna a bakin ruwan suna bada tsaro da kuma taimakawa wurin aikin ceto mutanen da ake nema a cikin ruwan.
To ana kokarin yadda za a yi a ceto sauran mutanen da suka nutse a cikin ruwa. Ƴan sanda na nan da ƴan CPG da ƴan banga da wasu mutanen gari na Kwarai.
Shi kuwa injiniya Bala Muhammad Bello wanda shine jami'in gudanarwa na hukumar kula da hanyoyin ruwa ta Najeriya mai kula da jihohin Sokoto da Zamfara ya nuna rashin jin daɗin shi kan lamarin inda yace za a gudanar da bincike.
Ya kamata kowane jirgi mutum zai hau ya hau shi da life jacket. Waɗanda suka tuka in Allah ya sa suna da rai gaskiya za a kama su domin managing director dinmu Bolaji Onyebamisi ya yi doka kuma doka an yi gazetin dinta cewa duk wanda ya halaka mutane a cikin ruwa za a kama shi kuma za a mai tuhuma.
A gaida Abdulrazak Bello Kaura da wannan rahoton. A ƙarshe ministan harkokin wajen Somalia ya ce Somalia na iya kulla dangantaka da kuma goyon bayan 'yan tawaye da ke yaƙi da Habasha, muddin gwamnatin Habashar ta yi yunkurin aiwatar da yarjejeniyar da ta rattaba wa hannu da yankin Somaliland. Ahmad Mu'alim Figi na ansa wata tambaya ne daga wani gidan talabijin a ranar 12 ga watan Satumba. Zaɓin kulla dangantaka da 'yan tawaye masu ɗauke da makamai a Habasha ko 'yan tawaye masu yaƙi da gwamnatin Habashar, muddin wannan abu ya ci gaba to labudda kulla hulɗa da su abu ne mai yiwuwa ga Somalia, wata ƙofa ce buɗe gare mu a cewarsa. To sai dai Figi ya jaddada cewa al'amarin bai kai nan ba tukun. Ba mu kai nan ba, akwai yiwuwar samun mafita. To amma dai wannan wata kofa ce buɗe gare mu, zuwa wurin abu ne da ya dace. Ya kamata mu kama tafarkin ganawa da su da goya musu baya mu taya su wato 'yan tawayen. To amma hakan zai faru ne idan mutanen Habasha suka ci gaba da takala da kuma yunkurin aiwatar da wannan abun da suke kira yarjejeniya a cewarsa.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba.
Masu sauraro sallama a gare ku, tare da fatan ana cikin koshin lafiya. Halima Abdulrauf ce ke muku lale, marhaban cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo, shirin da ke taɓo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin yanar gizo. Madalla a cikin shirin na wannan makon za mu yi nazari ne akan tasirin dandalin sada zumunta a aikin kai tallafi ga al'ummar da ambaliyar ruwa ya rasa da su a birnin Maiduguri da wasu sassan jihar Borno. A cikin daren ranar Litinin 9 ga watan Satumbar da muke ciki ne aka samu labarin iftilayin ambaliyar ruwa a birnin Maiduguri, lamarin da ya kai ga asarar rayuka da dimbin dukiyoyi. Tare da Najeriya waɗanda aksarin su matasa ne suka bazza a dandalin sada zumunta wajen neman tallafi don kai ɗauki ga dubban mutane da al'amarin ya rasa da su. Yanzu lokaci ya yi da za mu sada ku da ɗaya daga cikin jagororin suke kan kai tallafi ga waɗanda itila'in ya rufa da su, inda za ta fara da bayani akan ƙoƙarin da suke.
Sunana Fatima Askira, ni ce na samu ƙungiya Borno Land Development Initiative, ita yi tsaudi aka samu da shi ma'anar Maiduguri tun wajajen shekaru 10 da suka wuce. Bayan nan na yi aiki a wurare da dama irin su Search for Common Ground, irin su Malala Fund, a matsayin jagorar su ta Najeriya. Ko yadda muka yi kokari shine mu samu dai waɗanda ma suka fito a lokacin don kusan rana yayi abu ne ya fara tun tsakan dare mutane sun galabaita. So da farko muka fara kokari neman abinci cika da mutane za su ci waɗanda suka fito, sannan kuma na fara nemo volunteer tare da team dina. Sai in na sa a social media da yake muna dan interaction a wurin nan, sai kaga wani ya ansa mun da yace to Roman DMC mai magana ina kake, sai su gaya mai inda suke kaman mutane nawa ne a wurin, sai mu ce to me za ka samu a wurin a kusa wanda za a ba su abinci, a biredi ne, fanke ne, ko za ku iya dafa abincin. A haka dai muka yi ta yi har muka yi kokari muka bishi mutane da yawa a unguwanninsu. To wannan mun fara yi ma tun kafin ma body to stepping in because in the body organization ne dole akwai da protocols da za a bi to bayan nan ne suka zauna suka yi tunani to ya kamata ma a nemi taimako wanda zai dan kara haɓaka abubuwan nan da ake yi to kuma daga nan muka dinga supporting ana fito da mutane daga inda suke wayanda ake iya zuwa kisa akwai mutanen da wuraren su ba iya zuwa ba ma wasu sai kusan jiya
Madama Fatima kin yi bayani akan ayyukan da kika yi da na kungiya ina ga batun hada gwiwa da wasu kungiyoyin
to ni da friend ina muka kama hanya muka je muka dinga sayan dai abubuwa da za a samu kawai akan hanya dan dai kawai a kawo mutane so in mun je mai kosai ne mu ce juye mana mai fanke ne haka dai har muka iya dai muka yi abin da za mu iya rara bare da ma sai da muka yi nemo daga tamaturu dan wasu karewa suke kafin ayi wasu wasu sun kare amma a takaice dai zan ce gaskiya an yi kokari kuma ta haka dai muka dinga taimakawa mu ma ta fannin mu yanzu haka mu da kungiyoyi guda uku wanda mu local organization ne na nan Najeriya wato Baudi Kasai Zekawis da Passport mun hada kai mun je akwai camp da aka bude a nan Bama Road a cikin makaranta mutane da yawa ne a wajen to yanzu haka mun yi kokari mun samu kitchen muna dafa abinci ana kai musu abinci safin rana da yamma banda kuma dan camp dai ku wanda muka yi
tun bayan afkuwar iftilayin na Maiduguri ne dai dan Najeriya musamman matasa daga arewacin kasar suka fansama kan kafofin sada zumunta dan nema waɗanda lamarin ya rutsa da su tallafin abinci kayan sawa kayan kula da tsaftar mata da dai sauransu sai dai bayan yini na farko da fara aikin neman tallafin aka fara yada jita-jitar cewa akwai wasu baragurban mutane da suka shiga dandalin sada zumunta da sunan tallafi amma suna karkatar da kuɗaɗen lamarin da ya kai mu ga jita bakin sanannun mutane da ke kan gaba a wannan fafutuka kamar yadda za ku ji daga bakin su
tabbasan kafofin yada zumunta suna da amfani kuma suna kawo ci gaba saboda yanzu a halin da ake ciki na wannan ambaliya ta Maiduguri idan a cikin kashi 10 an samu kashi 7 sun yi abin da ya kamata sun tara kuɗi sun taimaka ma al'umma ai kun ga an samu ci gaba idan kaman gwamnati ta yi wani abin da ba daidai ba wasu suna yin korafi sai kiga gwamnati ta gyara ko ta yi wani abu to shi ma kin ga akwai amfani shi tabbas akwai rashin amfani wanda za ki ga ko abin da bai dace ba mutane suna yi ko kuma abin da bai kai ya kawo ba a maida shi babba a sa mutane cikin wani hali ko kuma ai passing wrong information to kin ga wannan ba daidai bane amma fi sabilillahi kafofin yada zumunta suna kawo ci gaba ta hanyar tattauna maganganu ko al'amura masu amfani ga al'umma saboda haka gwamnati ya kamata ta karfafa a tabbatar da yadda za a tsarkake wurin yadda ba za a samu ana abin da bai kamata ba
sunan Abdulaziz Malaka a halin hakika social media ya matukar taimaka wajen samun tallafi na kuɗi na kayayyaki a wannan iftilayin da muka tsinci kanmu a ciki a Maiduguri da sassan jere a Allah ya kawo mu mafita
sunana Hidayat Salisu Ahmad daga Kano Najeriya to a hakikanin gaskiya dai wato kafafen sada zumunta sun taka muhimmiyar rawa wajen haska ma mutane yadda ambaliyar ruwa a birnin Maiduguri ta kasance saboda wasu abubuwan idan da babu kafafen sada zumunta ba zai kai a ga hotuna ba kamar yadda aka yi cigiya ta kamar wasu yara da suka rasa iyayensu to ta kafafen sada zumunta yawanci duk aka ga wayannan hotuna har aka kai ga kar iyayen nasu sannan kuma anan ma aka ga iyageji wato da tsananin yadda ambaliyar ta shafa al'umma sannan kuma kan batu na yan karbe-karbe da ake yi na kayayyakin tallafi da ake aika musu to ni nan a karan kaina ma akwai kiran da ne a kafar sada zumunta na ce mutane su san waɗanda suke ba kuɗin su saboda gaskiya ba duka aka tare aka zama ɗaya ba akwai na gaskiya akwai kuma waɗanda ba na gaskiya ba har wasu ma kamar suke ganin cewar wai nayi ba daidai ba da na faɗa kamar zan dakile wani to hakikanin gaskiya ni ba haka nake nufi ba amma na haskawa mutane ne wata fitila ta cewar su san wa suka ba kuɗaɗen su domin wato aikawa su waɗannan wanda iftila'in ambaliyar ruwan ya shafa
to masu sauraro kar ku sha'afa shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan muryar Amurka yanzu bari mu fara sada ku da malama Fatima Askira wacce za ta dora akan maganar tasirin kafafen sada zumunta wajen neman tallafi a irin wannan yanayi
gaskiya dandalin sada zumunta ni zan ce miki abu ne wanda na take da sanin amfani shi musamman idan ana neman abu ne wanda za a yi shi na gaggawa da kuma abu ne wanda kike neman mutane da yawa ba zan manta ba tun around 2012-2014 muke using wannan kafofin sada zumunta mu yi kokari mu yi tallafi tun lokacin ma da muka samu iftila'in Boko Haram ta haka ne ma muka yi ta janyo hankulan mutane har aka zo aka samu taimako har mutane suka san labari duk dai haka so ni gaskiya na ra'ayin kafafin sada zumunta wani tool ne da ya zo mana wani lokaci za ka ce alheri ne aikin alheri da muke yi mu ya fi mana yawa amma mun samu taimako mun samu mutane suna gani wasu sun je da kansu ba sun yi taimako
to yau ne za ki ce dangane da wasu barwarwar mutane da ke amfani da iftila'in mai duguri su damfar mutane.
To gaskiya dai abu na farko guda daya shine zan iya cewa wayan abubuwan ba yanzu suka fara faruwa ba, sa'annan kuma wata rana abu ne wanda sun mafi karfin kai mutum kai tunanin wai za su hana. Wannan hali ne na mutane wanda ko su fara fafi ga su, amma abu daya da na sani shine ya kamata a ce mutane sun san wayanda ya kamata su taimakawa. Ni ba wai ina gudun kar ka bada kudin ka ma wani da ka sani ko ka yarda da shi aiki ba, amma komai idan ana tafiya a tsare yafi kyau. Kowa yana kokari ne kamar a yanzu a nuna cewa ni ma nayi. To na farko ma ya kamata mutane su san cewa wannan abin da muke yi ba gasa bane. Iftila'i ya kawo mutane dukkan abu da muke kokari yi, wato a fito da mutane daga cikin fitina. So duk wannan abin haɗin kai zai yi. Na uku shine in akwai dama mutum daya biyu uku akan ni ya fani da tak account ina keki da naki wannan ne da nashi, me yasa ba za mu haɗa kai a samu wuri daya da za a yi ba? Ina kira ne ga duk wanda suke yin wannan abin da su ji tsoron Allah. Allah yana kallon mu, dan ka karɓi kuɗin wani ka cuta a kai aiki ne zai bi ka, don ba kuɗin ka bane ba kuma abin da ka faɗa kai da kuɗin nan har ga Allah ba zai barka ba.
Yanzu menene sakonki ga waɗanda suke kan gaba aikin kaiwa al'ummar mai duguri ɗauki?
Gaskiya Halima ina gode musu, mutane da dama sun taka rawa. Akwai wanda ba kuɗi suka bada ba amma sun je da ƙarfin su sun yi aiki a ƙasa. Ko waɗanda muke amfani da su su yi rabiya su dafa abinci su ma gudunmawar suke bayarwa. Mutane da dama na gani a kafafen sada zumunta daga kowane gari, kowa yana kokarin yadda zai tallafa wa mutanen mu. Babu abin da zamu ce musu sai dai mun gode, su gaba da yin aikin alkhairin nan. Wata rana alkhairi kai zai dawo, baka san inda zai yi ba. Saboda haka ya kamata mu haɗa kai, ba wai ni in yi daban wannan ya yi daban ba. Kwana ɗaya biyu uku gaggawa ne a Dimauce muke da hankalin mu a tashe muna yi, amma yanzu da aka dan fara samun ana sa mutane a wuraren da za su samu mafaka, ya kamata mu zauna mu haɗa kai. Saboda in ga kan an zo kin kai wuri kaza, ni ma na zo na sashi kaiwa wannan gurin, ga wani wuri kuma can ana shan wahala, sai sa ake son coordination a system ba.
Mun gode da bayani. Alƙalaman gindiga dai sun yi da cewa ambaliyar ruwan da ya yi barna a yankin Arewa maso gabashin Najeriya ya raba dubban mutane da muhallansu. Aƙalla mutane 30 ne suka mutu a ambaliyar kamar yadda jami'an gwamnati suka shaida. Sai dai akwai yiwuwar adadin waɗanda suka mutu ya ƙaru yayin da hukumomi ke ci gaba da fafutukar ceto dubban wasu da ake fargabar sun makale a gidajensu. Masu ruwa da tsaki a Najeriya dai sun ce kimanin mutane miliyan 1 ne lamarin ya shafa, inda kusan 200,000 suka rasa matsugunansu. To masu sauraro gaba ki ɗaya kuma anan zamu dasa aya a cikin shirin na wannan lokaci. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka sai ko bakin da suka kasance tare da mu a cikin shirin ne Halima Abdulrauf da na shirya kuma na gabatar ke mana fatan alkhairi. Ku kasance cikin koshin lafiya. Bi salam.
Madalla. Yanzu kuma sai maimakon shirin lafiya uwar jiki da Hawa Umar za ta gabatar.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawa Umar. Idan mai sauraro yana biye da mu, a satin da ya gabata shirin lafiya uwar jiki ya leka jamhuriyar Niger, inda muka tattauna akan irin kalubalen da babban asibitin gundumar mayayi na jihar Maradi ke fuskanta na karancin jini a bankin jini na asibitin, musamman ma a wannan lokaci na damina da yara da kuma mata masu juna biyu ke fama da matsalolin da ake da bukatar jinin domin ceto rayuwarsu. Sai kuma lokacin da aka dibar wa shirin ya kawo jiki, inda muka yi alkawari a wannan satin za mu tattauna kan irin matsalolin da mata masu juna biyu ke fuskanta da kuma hanyoyin da ya kamata a bi don shawo kansu. Madam Nafi'u Razina Magori ɗaya ne daga cikin likitocin da ke karɓar haihuwa a asibitin, ta yi magana kan wannan batu da ma wasu muhimman bayanai na kula da mata masu juna biyu duk a hirarsu da abokin aiki na Mansur Sani. Ga kuma yadda hirar tasu ta kasance.
Kamar wani irin bayani za ki yi game da sha'anin da halin da mata suke shigowa musamman ma a lokacin haihuwa?
Mu dai da yawanci babban matsalar da muke samu, wasu matan an kawo su a nan likita sai sun galabeta, sun gashi, sun sha wuya, sannan ake kawo su. To wani lokaci ana iya kawo mace ba ta da isasshen jini, kuma wani lokaci waɗanda za su rako su tsohi ne. Kuma babban matsalar da muke fuskanta, matan in sun zo aka neme su jini ba a samu, sai su ce da yawanci mazan sun tayi duga kaza ba masu gari ko kuma wani lokaci macen za ta kwanta rashin lahiya ta tar shi lahiya in ta matsini za ta tafi gidan uwayenta su duku ta su kawo ta yanzu in ta zo a galaba yace kayan a ce a shiga na a hotel a nemi jini tunda wani lokaci in muka rasa jini sai mun zo mun kira babban mun kwatanta mishi shi ma yayi kira wanga major na labu in ya kira major na labu wannan lokaci major shi zai kira donor da cikin gari in an samu
masu
bada in kuma ba a samu ba in an yi katari kamar irin wanga jini mai wuya ne resistance negative wani lokaci sai dai a tura su maradi
akwai wasu mata da suka sha wahala sosai ko kuma masu gasalwan ta saboda rashin jini
sosai ma wani lokaci abinda ke sa mata na galabaita kuma mace sai ta ji nakuda ta shige daki ta aihu
wannan ana aihuwa gida
sosai ma matan kauye suna aihuwa gida din suka shige daki suka aihu jini ya tsayawa kafin a ce a doki mace a kawo ta likita ai ta sha wuya wannan ma in aka zo kafin a ce a samu jini a sa mata wani lokaci ma rasa matan miki to in an yi katari an riga an aihu ne aka samu anin rashin jini ana iya rasa mace a bar yaro kuma wani lokaci ita kanta mace tana iya ta samu rashin jini tana da jinna tunda ga abin da ya dace in ta samu jinna ta duka bata duka ba kamar yanzu in sun zo wurin awo ai duka ana kwatanta musu na warko a zanke kwana cikin sangi in ba
sangi
gidan sangi mace bata shiga maganin sabo mace bata shiga sangi ba tayi ta yawan masu sara shi kanshi yana tsotsi jini kuma ana kwatanta musu kusan kicin abinci mai gina jiki wani lokaci mace bata samu mai kama mata in kai kadai ne cikin gida miji ya tayi duka baka da shi yau baka da shi gobe duk irin yanda kake so ka sayi ka ce in baka da kudi ai ba kai kenan nan ma sai an samu maza sun zaki kama bayan haka nan akwai fayar da ake badawa wannan jijiya magani na karin jini wajen awo to ga matan da basu sani ba in an ba su wasu cewa suke mai in sun sha babban yaro suke yaro ba su waye ke wurin aiwa su alhali ku ba haka nan bane waye ke da dashin babba
suna ganin mu ya haihuwa za su sha wahala
kwarai ku gani suke in suka dauki wannan fayar suka sha yana iya busa yaro in sun zo wajen aiwa su kasa aiwa shi ba haka nan bane kenan duka
shi jini ne yake karawa ba ga mai
shi jini ne yake karawa inda ba a sha shi ba ga abin da ya kamata ka ci baka same shi ka ci ba kuma baka sha shi ba kenan dole mace ta fada rashin shi duwayen ta ku
wadannan irin mata ne bayan rashin zuwa awo da rashin zuwa likita da lokacin haihuwa suka fi samun wannan matsala masu karamcin shekaru ko kuma wadanda suka jima suna haihuwa ko kuma yan tsaka-tsakiya
ba wanda ba a samu amma dai yawanci masu karamcin shekaru sun yi samu irin wannan matsala saboda su cikin ya kasance kamar sabo ne gare su ba komai suka sani ba
kamar ɗan shekara nawa aka samu sun galabe ta ko sun sha wahala
to kamar mu dauki misalin kamar ɗan shekara 17 da yawanci sun yi yawan samu irin wannan matsaloli saboda ba su san ba riski din da suke dauke da shi su dai suna dauke da ne cikin ne wani lokaci aiwa warin ci wani lokaci aiwa ta bici kuma in suka shi kamar tsohon mata suna hure musu kuna irin wannan a ce ka sha magani wannan na karin jini yana busa yaro da sauransu dole su yi tsoro su
za ki iya cewa kuna fuskantar matsala ga wasu tsohon mata dai waɗanda lokacin su ya wuce kuma suna kokarin su bata na baya
sosai ma muke samu irin wannan tunda ko nakuda ma mace ta zo nakuda likita wani bi tsohon mata nan su ne ke kawo mu cikas saboda mace duk irin yanda take nakuda ba ta da yancin ta taho da kanta gidan likita wani lokaci sai uwan miji ta bada izini ko ko sai uban miji ya ce a taho sannan za a taho duk irin yanda mace ke so ta taho likita in waɗannan ba su bada izini ba ko miji ai ba ta iya taho ba wani lokaci in dai ta mutsini su ta san gidansu waye suka
wani irin hanya za a yi domin a samu mafita game da wannan matsaloli da ake fuskanta
ni shawara da ke gare ni ya kamata a ce mace in tana da ciki a ce kowa idanun shi bisa gare ta ya kamata a ce kowa yana ba ta kariya da kula ta musamman wanda ya dace kamar bangaren uwan miji da abin da ta gani wanda ba daidai ba ita kanta mace in ta je likita ai ana kwatanta mata kamar in ki je gida da abin da kika ga wanda biki yarda da shi ba ki kokari ki dawo gidan likita kenan daga inda kika ji matsala ta kusa da ke dai ai uwan miji ce in kuna gida guda ku ita ya kamata ki gaya ma in kin gaya mata kenan ita kuma bai kamata ba ta tsaya ta bata lokaci tunda duk yawanci soyayya mata nan me suke cewa daga inda mace ta zo ta ce kaza ga abin da take ji cewa ake raki ne kenan kamata yi duk irin yanda mace ta zo ta ce ga abin da take ji a duko ta a kawo ta likita domin a magance matsala da wuri su kuma masu gidaje su ma haka kuma ya maza kuma ya kamata a ce yau matarka in tana da juna kullar da kake ba ta karbinya kene in ana haka duka wasu matsaloli haka wanda ya shayi harkan mata za ta rage
to karshe wannan sako gare ki ga al'ummar mai da kiwai akan muhimmancin zuwa likita da wuri musamman ma ga mata da ke da juna biyu da kananan yara
shi dai kamata ya ce mace daga inda ta yi wani abu wanda bai dace ba ai kokari a kawo ta likita saboda in ta galabaita da kila ki samu a kokata amma in aka zo da sauri kuma menene za a magance shi da wuri
ana ma samun matsala wani lokaci daga kuma su kulawa da lafiyar wasu matan da suka yi rakiya su ce kon kwagire su sai su ga madan mara kirki da dai sauransu kuma ku ce sun zo muku da rashin da'a me yasa ake samu wannan matsala
to rashin fahimta ne saboda shi wanda ya kawo dan malati a matsayi yake kuma shi kada da yake ji me yake ji kenan duk irin yanda za a mishi magana a kwatanta mishi gashi gani zai an mishi dai ko kuma kana yin ka kawo dan malatin ka ka isko ana basa wani kahin a zo kai kanu tunda shi wanda ya kawo dan malati bai kiba daga inda ya zo da gudu a tarbe shi nan take kan malatin shi samu lafiya
lokuta kana cewa ko kuna kwagira sa haka da sauransu a haka
ba a kwagira shi wanda ya kawo dan malati a cikin bacin rai yake duk irin yanda za a samu matsala daga baya dan malati in ya warke ai ana fahimtar shi na
yanzu a shi me zaki ce mun bangarorin biyu
hakuri shi dai ne ya dace ni da juna tunda mu likitoci in ba 'yan malati mu ba wata tsaya ba kuma su ma kansu 'yan malati masu zawa in ba likitoci su ma ai akwai matsala kenan abin da ya dace da mu da su duka in muka gamu hakuri ne ya kamata yi
masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma da haka muka zo karshen shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dangane shirin ya zo muku ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar a kullum nake cewa mu huta lafiya
madalla yanzu kuma sai na sihar lahadi
Simon A.S. Bellu, Secretary McCann, na Arewa ta Tsakiya. Kar maganar mu ta yau yana cikin littafin Matthew Sura 5 aya 5. Ya ce, albarka ta tabbata ga masu tawali'u domin su za su gaje duniya. To tawali'u ita ce hakuri, wato mu zama masu zaman hakuri. Mu zama masu hakuri da juna da iyalanmu da yawaninmu da duk ma wanda muka hadu da shi a ta aikin rayuwa domin ba abin da zai kama muna ci gaba a rayuwa an ba tare da hakuri ba ai Allah ubangiji ma karan kansa hakuri yake da mu in ba don haka ba da ya halakar da duniya Hausawa suka ce mai hakuri yake dafa dutse ya kuma share mu to duniyar da muke ciki a yau sai mun zama masu hakuri mu zama masu kaunan juna da zama masu gafartawa shi kadai zai kawo mana ci gaba da kuma karuwa na ta rayuwa albarka ta tabbata ga masu tawali'u domin za su gaje duniya tawali'u ita ce hakuri da kuma zaman lafiya domin ba abin da zai kawo mana ci gaba a kasa a gidajenmu in ba tare da hakuri da zaman lafiya ba so ina roko masu bi mu zama masu hakuri da masu zaman lafiya da yawaninmu da abokananmu da inda muke mu zama masu hakuri da mu isa almasihu shi ma mai hakuri ne kuma an ba mu hakuri da junanmu ba mu za mu samu ci gaba ba domin Allah karan kansa hakuri yake da mu Hausawa suka ce mai hakuri yake ya dafa dutse mai sharo mu to ina roƙon ku mu zama masu hakuri mu zama masu zaman lafiya domin wannan kasan mu ya samu ci gaba Allah ya taimake mu Na gode. Allah ya bishe ku duka.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Zuwa madadin waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Ledes Gresham da ta daidaita mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ne lafiya.